haka mai wuya.
Yana da wuya ai da mai kama ake kota. Akwai wanda in ka zo kana so ka masa irin wannan kama kariyan, wallahi sai ka rasa in gaban da zaka kama ka karya. Dole ka hakura ka banci a haka. Wani abin ba tsoron Allah ake ba, tsoron yari ne kawai.
Wato in kana faɗa haka kamar kana nuna cewa ne wato jam'iyyar APC ita take da wato kotu a hannunta. Bi ma'ana ita take ba wa kotu umurni ta zartar da abin da ya kamata da kuma wanda bai kamata ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke nan Washington. A ranar Alhamis da ta gabata 25 ga watan Janairun shekarun nan ta 2024 ne kotun kolin Najeriya ta sake tabbatar da zama daren dam na gononi guda uku da suka gabata a wurin ta domin yanke hukunci na ƙarshe dangane da kalubalen zaben su da aka yi. Wannan gononin sun hada da gononi biyu na PDP da kuma ɗaya na APC. Na PDP da yi su ne gwamnan jihar Rivers Minalayi Fobara da kuma gwamnan Kefas Abu na jihar Taraba. Na APC kuma na jihar Muta Sokoto ne Malam Ahmed Aliyu Sokoto. To wannan shi ya kawo jimillar gononi 18 kenan da kotun kolin Najeriya ta yanke shari'o'insu, wanda kuma a cikin dukkan 18 din nan ba gwamna ɗaya da gwamnatin nan ta cire dukkan gononi ne da dama suna kan kujerunsu, kuma ta ce su je su ci gaba da zama kan kujerun nasu. Wannan yasa wasu suke tambayar cewa shin ko a dinga barin kotuna suna yanke hukuncin zaɓe ko kuma a bar kotuna su gudanar da zaɓuɓɓuka tun da ƙarshen ta dai shari'o'i za a yi kuma a je kotuna sannan kotuna su yanke hukunci irin wannan. Akwai kuma masu zargin kotun kolin ta Najeriya da cewa tana kyautatawa jam'iyyar da ke mulki a kan karga. To amma wannan ba haka bane, domin kuwa da PDP da APC da NNPP da Labour ba wacce bata samu kotun nan ta yanke hukuncin da yayi mata dadi ba. To duk da haka mutane suna da bambancin ra'ayi game da wannan hukuncin na kotun koli.
Sunana Honorable Awais Abdullahi daga Kefi Local Government, ina ɗaya daga cikin magabatan jam'iyyar PDP mai nasara a Nasarawa State. To Allah haƙiƙa da duk wanda ya bi wannan shari'a din ya san cewa shari'a Supreme Court sun adalci, sun gyara abubuwan da ke kamata a wanda su appeal court kotun ƙasa kenan suka yi wanda bai kamata ba, bai dace ba. Ba wai kuma muna faɗa ne saboda an bar ma jihohin PDP kujerun su ba, a'a an ka lura sai jihohi da na APC ma shi wanda aka musu kujerun su. So da haka muna kira ga ita su alƙalai, muna kira gare su su ne kaɗai wurin da idan wani abu ya faru da mara ƙarfi zai ruga da gudu, idan mai ƙarfi ma sai danne su zai ruga da gudu.
Suna Lajibis Bau, Sani Bauchi, jihar Kano da jihar Bauchi da jihar Zamfara. So shi shugaban ƙasa kullum wannan ita adalci ake so, wa'annan kotunan a ce sun yi yayi ne domin a san dimokuraɗiyya ake yi a ƙasar, kuma yayi ne domin al'umma su san lallai ana yi domin su ne tabbatar musu da abinda suka zaɓa ba wai wani ɓangaranci ba ko batun jam'iyya, magana ce ake yi na al'ummar mutane.
Haka ne, to za ku ji irin wannan musaya ko kuma bambancin ra'ayi a cikin muhawarar mu ta yau, wacce ci gaba ce daga wacce muka fara ji a tsakanin lauyoyi guda biyu, ɗaya na ɓangaren APC ɗaya na ɓangaren PDP. Na ɓangaren PDP shine Barista Dahiru Abdulhamid, wanda shine ya tsaya gonar jihar Bauchi Bala Muhammad a shari'a da aka yi a can kotun koli ɗin. Na APC kuma shine Barista Yusuf Sallau Mutunbiyu daga jihar Taraba. Wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Kaya shine haɗa hancin suri ɗaya domin wannan muhawara.
Yawwa, to bari mu koma wajen Barista Yusuf Sallau Mutunbiyu. Dama misalin da na so na kawo Barista Dahiru Abdulhamid a 2019 a jihar Zamfara an samu irin wannan matsalar da ta sa, amma shi sanata Kabiru Marafa ɗan APC ya shigar da ƙara aka je kotun koli da ya sa gaba ɗaya aka kwabar da jam'iyyar APC PDP ta yi mulki a lokacin. Barista Yusuf Sallau Mutunbiyu, abinda nake son ƙorafi da na ji mutane suna yi ko kuma bayanan da suka faɗa, kamar APC ta lura mutum yana ma jam'iyyar tasa ba wai dole sai an kwace jam'iyyun bane ko jihohi ne za su sa jam'iyyar ta ci gaba da nasara in an duba wanda ya faru nan ma a zaben 2023 inda Nelson Wuke tsohon gwamnan Rivers yana ma cikin jam'iyyar tasa ta PDP amma yayi mata makarkashiya da ya dawo ba ta samu nasara a zaben shugaban kasa ba.
Wato in kana faɗa haka kaman kana nuna cewa ne wato jam'iyyar APC ita take da wato kotu a hannunta, bi ma'ana ita take ba wa kotu umurni ta zartar da abin da ya kamata da kuma wanda bai kamata ba. To ina kuma gaskiya duk wanda ya tunani haka bai adalci ba, saboda idan ka lura da abubuwan da suka faru zaka gane cewa jam'iyyar APC ta lullube hannunta ta yi shiru ta bar kotu ta yi aikinta kamar yadda dokan kasa ta faɗa. Kowane bangare, kamar yadda na faɗa da farko, kowane bangaren gwamnati, bangaren shari'a ta yi abin da ya kamata gwargwadon ilimin su, gwargwadon abin da dokan kasa ta ba su dama. Wannan kuma shi abin da ya
yi su sallo mutum biyu abin da in ya kai ne ya kai abin da ka faɗa kake APC ta bar kotu. Wato inda ta ga dama ba za ta bar ta ba kenan.
Ta bar kotu kamar yaya?
Eh, ta bar kotu ta yi aikin ta matsayin kotu ko sashen shari'a mai zaman kansa.
Da duba abin da ke faruwa da a Najeriya a baya wanda jam'iyyar PDP ta yi ruwa, ta yi tsaki, kuma ta yi fice, ta yi suna a irin wannan gwagwarmaya da irin wannan kama karya wanda duk kowa ya sani a shekarun baya ba tare da na kira sunan gwamnati ne ta shuɗe ba, amma mun sani a lokacin baya an yi irin wa'annan yanayin wanda shugaba daga sama zai bada wato umurni ga kotu, kuma za ka ga umurnin da shugaban ya bayar shi ake aiwatarwa a ƙarshe. To amma kaga a nan a yanzu saboda wato tsoron Allah shugabanninmu da kuma ganin cewa ya dace a bar demokuraɗiyyar nan ta rayuwar da ya kamata, aka bar kotu ta tabbatar da abin da take ganin shi ne adalci ba tare da an mata kasaran nan ba.
Bari ta isu sallon mutum biyu a nan za mu ce shugaba Tinubu a wajenku yana da tsoron Allah kenan.
Wato wannan shi a tsoron Allah kuma kaga abu ne wanda mutum ba za ka iya shiga zuciyar dan adam ba, amma dai a zahiri
ai yanzu ke kallon shugabanni
tattaunawa a yau akan abin da ake tattaunawa a yau da kuma abin da ya faru a yau wanda shugaban yana da karfin mulki kuma yana da zai iya yin shi ma ta'addancin da aka yi da a baya, amma ya ki ya zuwa kenan ya nuna cewa akwai alamar tsoron Allah tare da shi. Domacin in ba haka ba da shi ma zai iya abin da wa'in ta yin adawan suka yi da a baya.
Yawwa, Barista Dairu Abdulhamid ka ji zargin da shi Yusuf Salo mutum biyu ya ce watakila ya nuna ke ne inda jam'iyyar PDP ke mulki da maganar a samu wannan adalcin da har jihar Bauchi gwamna Bala ya ci gaba da mulkinsa da zai yi wahala kenan.
A wannan ra'ayinsa ne, su dai 'yan siyasa kan aiko ya san 'yan siyasa, a yanzu a wannan gwamnatin ma yunkurin yin irin wa'innan abubuwan ba wai ba a yin su ba ne, amma akwai abubuwan da duk iya ƙoƙarinka ka kauda shi idan baka samu kamar magana da ɗazu na faɗa bayani in baka samu inda za ka kama ba yana da wuya ai da mai kama ake kota. Akwai wanda in ka zo kana so ka masa irin wannan kama karyan wallahi sai ka rasa ina gaban da za ka kama ka karya, dole ka haƙura ka bar shi a haka. Wani abin ba tsoron Allah ake ba, tsoron yari ne kawai ni a gani na. Yau da aka doka ne idan kace za ka yi katsalan da wa doka karara a fili, to gaskiya yana haifar da abubuwa masu illa da yawa wanda kai kanka in kana jin ka dan kana mulki ne za ka yi irin wannan kama karyan, to karshe sai ka waye gari mulkin ba zai yiwu ba, saboda motsin da kake mulkansu ai sai kai ka kamanta za su yadda kai shugaban su ne su baka haƙin kai a cikin komai a tafi tare a tsira tare ko ba haka ba ne.
Yawwa, to a nan Barista Dairu Abdulhamid bari ma mu shiga jihohin nan wa'inda aka riga aka yanke hukuncin su, aƙalla mu yi misali da kamar jihohi uku haka. Bari mu fara da shi Barista Yusuf Sallau mutum biyu. Barista Yusuf Sallau yi mana bayani kamar jihar Bauchi inda shi ɗan takaranku Air Marshal Sadiku Abubakar ya tsaya takara, menene yasa kuka dage sai da kuka kai har ƙarshen wannan shari'ar?
Wato, ai duk lokacin da kake ganin cewa haƙƙi naka ne kuma kana tunanin cewa an kwace maka wannan haƙƙin da ƙarfi aka danne ka aka kwace, to lalle kuma ya kamata ka bi duk wata hanya da ya kamata ka kwace wannan haƙƙin naka. don haka tsurran farko da aka ayyana shi wato Governor Bala Abdulkadir su MJIR APC musamman shi ya marshal yaga cewa an danna mai haƙƙin sa ne saboda yana ganin cewa shi ya kamata a ce an ayyana a matsayin wanda ya ci wannan zabe lura da irin jama'an da yake da shi da karkuwa da yake da shi a jihar Bauchi lura da yadda jam'iyyar PDP ta ruguje a jihar Bauchi ta samu matsala ta kowane bangare to a zahiri kowa yana ganin kamar lalle haka inne ya kamata a ce an ayyana to tunda ko ba ayyana shi ba kaga bai yi laifi ba tunda doka ta ba shi dama ya nemi haƙƙin sa a kotu to ya je kotun farko ya je kuma har kotu na ƙarshe amma a ƙarshe dai faga yadda abu ya kasance don haka dole ne ya da haƙƙi ya bi haƙƙin sa ya karɓi haƙƙin sa kamar yadda yake tunanin cewa shi ya ci wannan zaɓen
wato dai babba abu lura da kati kamar PDP ke ta wargaje shi yasa ABC ya kamata ta dawo ta ci gaba da mulki a jihar Bauchi kenan
eh to kusan haka inne saboda an ka lura da irin yadda suka tafi da gwamnatin su lalle akwai alamomin tambayoyi wanda da yawa ba su gamsu da yadda ake gudanar da gwamnatin ba kuma an ka duba wato aƙidojin su na PDP to nan ma abun tambaya ne in ka hada shi kai kace zaka kwatanta shi da irin aƙidojin da jam'iyyar APC take tafiya da shi zaka ga cewa lalle akwai buƙatar a sauya wannan tafiya da ake
yi. Bari a ƙarshen Allah da za mu zo magana a ƙidu, za mu rufe da ƙidojin jam'iyyar APC da ko a ƙidar APC da PDP ko a dawa. Barista Dairu Abdulhamid, ka ji abin da shi Yusu Salomu Tunbiyu ya ce ga dalilan da ya sa aka maka shi sanata Bala Kaura a kotu.
To, wannan dalilai kamar na ra'ayi kenan yake faɗa ba na shari'a ba, saboda ubangi ya faɗi ko ga wasu abubuwan da aka aikata na laifin zaɓe wanda za a ce zaɓen shi mai girma gwamnan Bauchi ɗin nan ba halattacciya ba ne, duk ban jiya kawo ko da misalin abu guda ɗaya ba. Sai ra'ayi na jama'a yana ganin kamar jam'iyyar PDP ɗin akwai abubuwan da ya kamata su yi jama'a su so su ko wasu abubuwa. Wanda mu alal haƙiƙa zahiri da yake ko shi ba ɗan Baucin ba ne, duk wanda yake Bauchi ya sani cewa irin cigaban da yanzu aka samu a wannan gwamnatin a baya ba a samu ba. Babu gwamnan da ya taɓa zuwa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya canza jihar Bauchi da hanyoyi da makaranti aka gyara su da komi da komai a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci irin mai girma gwamnan Bauchi ne yanzu.
Bari a gurguje mu, ko da ke ba ayyuka ma za mu lissafa ba. Akwai maganar rikice-rikice ne, ya ce jam'iyyar PDP ta kamar ta mutu ne ma a jihar Bauchi ya sa ba ta da wani tasiri kenan.
To ta mutu har aka zo aka yi zaɓe aka zaɓe ta kuma ta ci zaɓen nan aka dinga shari'a tun daga tribunal har court of appeal har supreme court babu wanda ya taɓa ta da jijiyan waya ya ce wani abu.
Ya ma ana ta cewa sai za a gana sai ya marshal sai ya marshal. Ana ta faɗa abuja lokaci.
Amma su faɗan dai su suna faɗa amma ka zo Baucin mana ka ga jama'a yanda suke cikin kwanciyar hankali da walwala suna kuma jin daɗi ba su ma san ana wannan sai air marshal is coming din nan a kotu fa ake yi. Ka je cikin garin Bauchi babu inda za ka ji marshal is coming amma an zo kotu za ka ji ana marshal is coming gaskiya ni ne mun zo kotu nake jin su suna faɗa amma a cikin gari duk ya wani neman ga inda na wuce a wani sikirin aka ce mani marshal is coming ba.
Barista Yusuf Salomu Tunbiyu, mu koma misali kamar jihar Zamfara inda tsohon gwamnan jihar Bello Matawalle yanzu wanda shine karamin ministan tsaro shi ma ya kai kara ka kotun ɗaukaka kara ta yanke hukunci a soke zaben wasu ƙananan kwaminajin guda uku ne inda aka ɗauka kara zuwa kotun koli. Faɗa mana abubuwan da kuka dogara da su a jihar Zamfara da su kuke ganin shi Matawalle ne ya dace dawo gwamna a lokacin.
To a gaishe ku, to bari mu jaya nan sai Allah ya kama rana wa cewa mu zo mu kawo muku kashi na ƙarshe na wannan muhawara ɗin inda daga cikin abubuwa za mu ji ya aka yi Dauda Lawan Dare ya kwace Zamfara daga hannun Bello Matawalle, sannan kuma ya aka yi shi ma gwamnan jihar Plateau Caleb Mufon ya samu ya tsallake rijiya a kotun ƙoli bayan kuma ya ji jiki a kotuna na baya, sannan kuma waɗannan abubuwan da suka faru a kotun ƙoli ta Najeriya ɗin suna iya zama wani mizani da za a dinga kallon yadda za a dinga ƙarƙare sharo'in da suka shafi sharo'in zaɓe a Najeriya. duwan abubuwa ne da za su zo muku a rana wato in Allah ya kama yanzu dai muna son mu yi godiya ga su bakin namu lauyoyinmu guda biyu barista Dahiru Abdulhamid da kuma barista Yusuf Salo mutum biyu da kuma musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu Zakaya na Abuja wanda ya haɗa hancin wannan muhawara a can Abuja da aiko mana ita muka kawo muku a madadinsu Abiyu Mustafa Sakwato ne a Washington mun ba ku lafiya.